Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31, da 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da FM da kuma Niyya a birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure barkanmu da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 agogon Ghana, karfe 4:30 kuma na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan kunna bakin wake sun kai hari a garin Kwalfata dake kasar Kamaru inda suka halaka mutane da dama.
Akwai rauni, akwai mutuwa kam da wajen mutane 20 da wani abu, rauni kam ba iyaka. Saboda haka muna son taimakon gwamnati ta taimaka mana.
Sannan a jihar Taraban Najeriya, hukumomin jihar sun dauki matakin hana makiyaya yawo suna kiwo sai dai su sami wuri guda killatacce. Ko yaya makiyayan ke kallon wannan mataki?
A irin wayannan dukiyan da muke da shi mu da arziki ga komai da komai a cewa an kalle shi an aje bafata ne ya zauna bafata ya zama abin wariya kenan.
A filin manajin ra'ayoyinku ya kofa abu da take inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 202-2-5655. Za kuma ku ji yadda azumi ke tasiri a rayuwar masu yin shi. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga gajejeniyar alkinta yanayi mai dimbin tarihi ta Paris, wadda kasashen duniya suka cimma da zumar takalar irin illar da sauyin yanayi ke haddasawa. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin Faransanci da kuma Ingilishi cewa ya yi imani Trump ya yi babban kuskure. Macron ya ce a buɗe ƙofar Faransa take ga masana kimiyya da 'yan kasuwar Amurka, yana mai gayyatarsu da su koma ƙasar da zama inda za su iya yin aiki tare domin samun hanyoyin magance matsalolin yanayi da muhalli. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta bayyana yarjejeniyar Paris a zaman gagarumar abar tarihi. Ta ƙara da cewa wannan shawara ta Trump ba za ta iya ba, a hakika gaskiya ma ba za ta hana mu ɗaukar matakan da nauyin su ke kanmu na kare duniyarmu ba. Abinda zan faɗi ga dukkan mutane da suka ɗauki makomar duniyarmu da muhimmanci shi ne mu ci gaba da bin wannan turba tare da juna domin mu samu nasarar ceton duniyarmu.
Yar wasan barkwancin Amurka Kathy Griffin ta maida martani ga masu kallamirinta bayan da ta buga wani hoton ta rike da wani abin da ya kama da kan shugaba Donald Trump na Amurka da aka sare. Tana mai zargin abin da ta kira gungun wasu tsoffin fararen fata da kokarin rufe mata baki. Griffin, wadda ta bayyana a wani taron ƴan jarida idanunta cike da kwalla, ta zargi shugaban da magoya bayansa waɗanda ta ce marasa hankali ne, da cewa sun kaddamar da wani kamfe na ganin an kore ta daga wuraren da take aiki saboda kawai ita mace ce. Griffin ta ce wannan abun ba zai taba faruwa ga namiji ba, domin ni mace ce kawai. Ta faɗi haka ne yayin da aka tambaye ta ko za a iya yiwa mai wato za a iya mai mai wasan barkwanci namiji kamar yadda aka yi mata. Yar wasan barkwancin ta rasa aikin ta na fitowa a gidan talabijin na CNN da kuma soke wasu ranakun wasanni biyar da za ta yi bayan sakar hotunan da suka nuna ta tana rike da kan da yayi kama da na shugaba Donald Trump da jini a jikinsa. Da aka tambaye ta game da ayyukan da ta rasa, Griffin ta ce abin da ciwo, domin kamfanoni da dama sun zaɓi su janye jikinsu daga gare ta. Lawyer da take kare ta Lisa Bloom ta kwatanta lamarin a matsayin bita da kulli.
Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar Iran tana aiki da alƙawuran da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar 2015 da ta cimma da manyan ƙasashen duniya game da ayyukanta na nukiliya. Wani sabon rahoton hukumar ya ce Iran ta rage ayyukanta na nukiliya sosai, sannan yawan ma'adinin uranium da aka tace da take adanawa bai kai yawan wanda aka ƙayyade mata a ƙarƙashin yarjejeniyar ba. Rahoton ya ce Iran ba ta tace makamashin nukiliya har ya kai minzanin da za ta iya hada makami da shi ba. Haka kuma ba ta ci gaba da aikin gina masana'antar tace uranium ta Arak ba, wadda za ta iya bata sukunin sarrafa sinadarin plutonium na kera bom. Iran ta cimma yarjejeniyar nukiliya da kasashen yammacin duniya a shekarar 2015 a bayan da aka shafa shekaru da dama ana tankiya kan shirinta na nukiliya. Sakamakon rage ayyukan nukiliyar Iran ta ga sassauci ta bangaren takunkumin tattalin arziki da aka kakaba mata. Shugaba Donald Trump ya kira yarjejeniyar ta Iran da yarjejeniya mafi muni da aka taba yi, kuma ya nuna buƙatar a sake tattaunawa a nan gaba. Iran ta ce ba ta da niyyar sake tattaunawa.
Jami'a a Philippines sun ce 'yan bindiga sun afkawa wani gidan caca a babban birnin kasar Manila, inda suka cinna wa tebur caca wuta a wajen da yake makare da mutane, wanda ya janyo hayaki ya turnike wajen da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 36. 'Yan bindiga sun cika jakar goyawa a baya da su lallan cacar kafin su gudu, amma an gano su a mace a hotel ɗin da yake makwabtaka da gidan cacar a yau Juma'a. Jami'in 'yan sandan birnin Manila Chief Oscar Abalyalde ya ce jami'an aikin kashe gobara ne suka samu garwakinsu a cikin ɗakin da hayaki ya cika sakamakon hayakin da suka shaƙa. Babu wanda yake da alamar harbi a cikinsu. Harin ya sa ɗaruruwan mutane gudu cikin dare a wajen wurin shakatawar mai suna Wall Manila Complex. Mutane da yawa sun ji raunuka a lokacin da suke ƙoƙarin tserewa. 'Yan sanda sun tabbatar da babu wata alama da ta nuna aikin ta'addanci ne. Mutane, wato mutanen waɗanda suka yi magana da harshen Ingilishi, sun kwashi kimanin pesos miliyan 113, wanda daidai da dalar Amurka 226,000 na sallan caca waɗanda aka samu a cikin jakankunan da suka zo da su wurin wato inda aka yi wannan sata. Labaran duniya kenan, muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga ƙasar Kamaru, inda wasu mata yan ƙuna bakin wake suka kai hari a yankin Kwalfata, lamarin da ya kai ga mutuwar mutane da dama. Wakilin Muhammad Awal Garba ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da sanyin safiyan nan ne a garin Kwalfata, waɗansu 'yan mata guda hudu waɗanda ake tantancewar cewar maharan Boko Haram ne sun kai waɗansu 'yan tagwayen harhare, wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutane sama da 20, sama 30 kuma suka jikkata. A sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Kwalfata, wani wanda ya nemi in saka ya sunansa kuma ya tsallake rijiya da baya, kana shi ga nau ne ba jiyau ba, ga abin da ya labarta mini.
Ni dai mazannin Kwalfata ne, cikin garin Kwalfata nake. Yau dai mun tashi a cikin wata matsala game da mutanen nan can Boko Haram sun kawo mana hari, sun mana bakin wallahi gaba ɗaya ma wallahi kace-kace suka yi mana, sama da mutum 20 da wani abu suka mutu. Saboda haka da Allah da Annabi gwamnati ta taimaka mana da wannan matsala da muke ciki. Da mu dana mana abun yayi sanyi, yayi sanyi kuma abu ya dawo kuma ya fita. Gashi mu ba ta wani wannan wacce mace a wajen mu ba irin wannan ba, gashi yanzu kuma ya zo ya dame mu. A taimaka mana jama'a. Akwai rauni, akwai mutuwa kam da yawa wajen mutum 20 da wani abu, rauni kam ba iyaka. Saboda haka muna son taimakon gwamnati ta taimaka mana. To mu dai muna nan muna ta tsallakewa gudu kawai muka yi ta yi, wanda ya zamu ya tsira da ransa alhamdulillahi. Saboda haka gashi nan yau din nan dai wani ma bari yayin azumi ba. Wasu kan ba su da lafiya ma sai dai kai su dokta. Wani ma bai san dan wansa yake ba.
Gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin Yau Bakari ya yi Allah wadai da wannan halin da aka kai, amma na nemi in ji ta bakinsa. Wayansa ba ta shiga, na kira Dr. Milo mai bashi shawara ne ta ɓangaren tsaro.
Yanzu dai muna ta nan dai za mu ƙarfafa tsaro daidai iyakan tsakanin Najeriya da Kamaru, domin ta nan ne ɗan Boko Haram suke shigo mana, suke kai hare-hare a kewayen ƙauyukan da suke cikin ƙasarmu. Domin in ka lura duk hare-hare da suke kaiwa ba sa shigowa cikin birni Garwa ko Marwa, a cikin ƙauyukan suke tsayawa su fasa bumabumin da suke kaiwa. Waɗannan mutane da suka samu raunuka bayan fasa bomba da ƴan Boko Haram suka yi, an kai su asibiti kuma ana tantance su a yanzu haka. Waɗanda suka rasu kuma suna asibiti, wato a sashin inda ake aje gawaki.
Jihar Arewa mai nisa tana fama da hare-haren Boko Haram, kasancewar ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya, amma al'amarin har ma ya sanya dakarun tsaron ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru cikin halin ni'asu kan irin yanda maharan na Boko Haram suke yin garkuwa da su akan iyakan ƙasar ta Najeriya da ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Ko da a makonnin da suka gabata ma sai da maharan na Boko Haram suka yi awun gaba da waɗansu yaji guda hudu na ƙasar ta Kamaru akan iyakar ƙasar Chadi da ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
A ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki ɗaya, Ta'ala mashiri gani gare.
To a Najeriya kuwa wani kudurin doka da gwamnatin jihar Taraba ta gabatar a majalisar dokokin jihar da zai hana makiyaya yawan kiwo ne ya kai matakin karatu na biyu. A wani yankuri da hukumomin jihar ke yi na kawo ƙarshen matsalar rikicin makiyaya da manoma. Dokar idan aka samar da ita za ta baiwa makiyaya damar samun killataccen wuri ne kadai domin kiwon dabbobinsu, lamarin da bai musu dadi ba. Daga Jalingo ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Cikin kwanakin nan an kosha samun tashi-tashin hankula tsakanin Fulani makiya da kuma manoma musamman a kudancin jihar. Kuma don magance wannan matsalar ne ma ya sa gwamnan jihar Akidare Dison Isa Kumika wani sabon kuduri ga majalisar dokin jihar Taraba na kafa dokar hana kiwo. Tuni ma dokar ya fatsala shi karatu ne biyu a zauren majalisar dokin jihar. Kuma kamar yadda yake a takardar kudurin, daga yanzu ba wani kiwo a fili, wato dole makiyayi ya nemi wajen kiwo na musamman da ake kira ranch, kamar yadda ake a kasashen waje, yayin da kuma duk wani makiyayin da zai shigo jihar Taraba sai ko an tantance shi. To sai dai kuma yayin da ma gwamnan jihar ke cewa ba da wata manufa yake son kafa wannan doka ba. Yanzu haka dai wannan batutu ne ma ya suma jacece kuje, inda hadakar kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah a jihar ke yin matar da dokar. Sabi Mahmud Tukur da ke ma zama shugaban kungiyar Fulani makiyaya a jihar ya ce ba za ta sabba wai bindiga a ruwa.
A irin wayannan dukiyar da muke da shi, mu da arziki ga komai da komai, a ce wa an kella shi an aji bafata ne ya zauna, bafata ya zama abin wariya kenan. Kowa zai ya shigo wata raba, kowa zai iya zama, kowani kabila zai shiga, amma bafata ne ya zama abin ware. Haba wannan abin.
To sai dai gwamnatin jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce manufar wannan dokar shine ma kawo ƙarshen tashi-tashin hankulan da ke aukuwa a jihar.
Gwamnati na so da an aje shanukan nan mawaya. Don yanzu Najeriya ba kawo na dawa ne, garuka na girma, ba wani zai yarda wani shanu ya shiga masa gona. Shi yasa ana ce a yi ranches, inda an yarda a yi ranches ba za mu samu damuwa ba.
To wai ko me masana shari'a ma ke cewa ne game da wannan doka? Barista MB Mustapha, wani lauya ne mai zaman kansa kuma ɗan rajin kare haƙƙin bani adama, ya ce dokar na mako iya saba a kundin tsarin mulkin Najeriya.
Ya ainihin take kuma ya saba dokar Najeriya. Idan ka dubi kundin tsarin mulkin Najeriya a bangare na hudu a karkashin hakokin jama'a, ma'ana fundamental rights, ya tabbatar mana a sashi na 41 cewa akwai freedom of movement. Kowane dan kasa yana da damar yawo kasan nan, ya garzaya ko ina, ya je yayi kasuwancin sa, ya rayuwarsa ba tare da tsangwama ba, kuma ya zauna a inda yake so. To sa'annan kuma a sashi na 44 an yi maganar freedom from discrimination, ma'ana duk dan kasa yana da damar zama kasan nan cikin darajarsa da martabarsa ba tare da an nuna mishi bambanci ba, ko dalilan ainihin yarensa, ko kabilarsa, ko dalilan ainihin addininsa.
Kawo yanzu tuni ma dokar ta tsallake karatu na biyu, wanda kakakin majalisar dokokin jihar Abel da ya ma kafa kwamitin mutane bakwai da za su ji ra'ayin al'umman jihar na dace ko kuma rashin dacewar dokar. Yayin da bangare guda duk kokarin ji daga bakin shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokokin jihar Taraban Honorable Salisu Sa'ad Abunfa ya ci tura, domin ko na ta kira wayas amma ba dauka ba, haka nan kuma babu amsar sakon katta kwanan da na yake masa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya. Amma kamin ku bude layukanmu, bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kada manta, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 5 ne, mani sura minti 10:16. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Taraba. Wane ne a kan layi?
Sunana Abdulrahman Masallaci daga Taraba.
Yawo, to muna jinka Malam Abdulrahman.
Ni matsala na shi ne muke ci muntuwa kwarya shi ne mu ukari da ibbi muna Najeriya ne kuwa saboda masifu da ya faruwa ukari da ibbi ban taba jin federal government ta magana akai ba
kaman wadannan irin masifu kake magana
kaman fitinu da yake faruwa ukari da ibbi na kabilanci da na maganan addini wanda aka yi shi wanda yawancin mu ma yanzu ba mu a gidajen mu muna gudun hijira ne a wadansu garuruka
Wato kana nufin dai babu wani alama cewa hukumomi sun shiga tsakanin wannan rikici kenan koko ya kake nufi Malam Abdulrahman
Eh to muna jin a ce yankin Maiduguri yankin ina majalisa ta magana Senate ta magana amma mu ba mu taba jin Senator ko Reis an yi magana kan namu ba
To muna godiya Malam Abdulrahman da fatan waɗanda alakin wannan batu ya rata a wuyansu sun ji wannan
korafi Salamu alaikum
To muna jin ka na kwara me sunanka
to janna garba dina mai bulawu da kan wuta kala kala daga nan kwara
yawo to muna jin ka malam bello
to ina son yi dokaci dangane da ma a kudin da aka kara na aikin haji gaskiya wannan bai dace ba sai idan muka duba yayin talakan Najeriya yana cikin halin kakanaka kuma a ce an yi wannan kari idan muka duba bangaren abinci an rubo da an ce saboda talakawa su yi noma to ita karin aikin haji da aka kara mu kudi kin talaka dan ya kai kasa na aka kara kudin koko dan wannan dama ta kuke masa gaskiya muna kira ga hukumar Najeriya da masu ba shugaban kasa shawara da ya kamata a je su ji tsoron Allah su tausaya ma talaka cikin halin kakan da yake ciki kuma a ci an yi wannan kari gaskiya wannan bai dace ba da haka muna kira ga hukumar
Malam Bello
aikin haji da Allah ya kamata su biyo wannan dama su rage ma mutane wannan kudin aikin haji da su samu sauki
akwai bayani da ke nuna cewa to ina ga ya ajiye wayar tasa bari mu je jihar Gombe wane ne kan layi Hello na Gombe kana tare da mu? Tana kaman a line na Gombe ya katsi. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 ga kira mun samu daga Damaturu jihar Yobe. Wani ne kallai?
Na Salu ne daga nan Damaturu.
To muna jin kamalan Salu.
Ni ma bayanin da zan yi akan karin kudin wannan da kuka yi na makarin nan gaskiya ya kamata mu kwanta su duba. A rage wa talakawa su yi saboda su je su yi ziyara.
Man Salu su mahukuntan suna batun cewa farashin dala ne ya tashi shi yasa aka samu wannan ƙari a kudin kujerar ta maka.
Gaskiya to a duk da haka dai ya kamata dai a duba a ce an gyara wannan tsari gaskiya ya yi yawa.
To mun gode a Malam Salihu daga Damaturu jihar Yobe. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Mun samu kira daga Kaduna. Wane ne kallai?
Amun Lalo barka da lafiya.
Malam Murtala barka da wannan lokaci da fatan ka sha ruwa lafiya.
Lafiya kalau to madalla. To abin da ya ja sunana Murtala ina kiran ku daga gare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya. To gaskiya ni ma bazan gushe ba shine cewa ya kamata mahukunta ita gwamnati an ce ba ita da riba ba ko da dala ta tashi to ai su shi sa ake gwamnati dan ta saukaka mana radadi da zabi da wahala sai ta kawo tallafi a ciki mutanen da za a ci je aikin haji a ce kudi ya kai wajen miliyan 1 da kusa ciyo da rabi saboda Allah mamun lalu ya kamata su duba kuma mutanen nan sun je ba su ne ma gwamnatin nan addu'a kasa ne sarki wani manomi ne bai taba siyasa ba zai ce dan shautin gwamnati ne je mata addu'a da ire-iren waɗannan bayan Allah kuma gwamnati kamar yadda na faɗa an ce ba yi ta da riba ba to gaskiya kamata su duba su abin da ya kamata muna ba su shawara kuma ka ji na jin majalisa sun yi doka na wuce layi wai an yi mata karatu na biyu irin ana layi wani ya tsallake ko a gidan mai wani ya zo ya tsallake gabanka to wannan doka ne mai kyau kuma da fatan za su tabbatar da ya taya mata karatu na uku ya zama an gyara halayenmu da makamanta haka da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya Malam Murtala a yanzu dai muna jihar ta Kaduna wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Muhammad Lalo barka da yamma.
Alhaji Musa barka da shan ruwa.
To alhamdulillahi Malam Mahmud Lalo. To gaskiya kaga dai mu Mahmud Lalo idan muka dauki wannan gwamnati ta Baba Buhari mu dai muna tare da ita 100% ko ba za mu yi mata wani abu da yake zagi zagon kasa ba kuma duk abin da za a yi dole mu fito mu ga gwamnati gaskiya tsakanin mu da Allah domin idan muka boye Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mu a matsayin mu na wakilan jama'a na kasa baki daya idan muka dauki wannan gwamnatin Baba Buhari, kaga Muhammadu Lalo gwamnatin Buhari ne ta cire subsidy na maganar man fetur. Ta zo ta cire wannan maganar boda din nan an kulle talaka diya ba ta goyen baya. Maganar kanazir man fetur kanazir ya gagari talaka a Najeriya. Yanzu kuma a ce gwamnatin Buhari kuma ta ƙara cire tallafi a maganar aikin haji. Gaskiya al'amari muna kira ga shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari, ya kamata ya tsaya ya bincike akan wannan al'amari. Idan akwai waɗanda suke shugabanni ne a wannan bangare su ne wa gwamnatin Buhari zagon kasa, to ya kamata ya wajarar da su, domin gaskiya al'amari talaka ba kada a kai shi ga makonar da za a zo ana samun matsala tsakanin da gwamnatin Buhari. Mu dai ko da yaushe muka mai fatan alkhairi, kuma muna fatan Allah ya ƙara mai lafiya.
To mun gode Alhaji Musa, bari mu je jihar Katsina da ke makwabtaka da jihar Kaduna. Hello, muna tare da kai na Katsina. Hello, muna jinka.
Suna Jibrin Aliyu, magamar ajiyawari murka gamman.
To Malam Jibrin, muna jinka.
Ni kira na ga mai gaiwa gwamna mu na jihar Katsina, Raya Tauna Aminu Bana Musadi. Dan Allah dan Annabi ya taimaka mana, mu kashi wannan kuma ga halin da take ga wannan dawaniya ga zura'a wata.
Layin Malam Jibrin da daga jihar Katsina ya katse, ga kira mu samu daga Kwantagora jihar Naija. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hello, na Kwantagora, muna tare da kai. Hello, muna jinka. Hello?
Hello?
Eh, muna jinka ba. Na Kwantagora jihar Naija, muna jinka. Tana kaman shi baya jin mu, amma mu muna jin shi Tangaran. Da fatan zai sake gwada kira. Lambar da za a kira ita ce 202 2-5-5-6-5-5. Kada manta yau layi abu ɗaya yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke cungutuwa ƙwarya. Ga kira mun samu daga Nijar. Wane ne akan layi?
Kuna tare da Sule Makaho, wanda ba sun kaza mun mace masu gari ɗan daɗi.
To Malam Sule, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina dai da nayi, ina so dai jami'an Nijar, hukumomin Nijar su canza ma tsaro salo, saboda dai mu dai gaskiya ba mu gane ba, saboda gaskiya shi billahi tsaro dai ji muke ana faɗin tsaro, amma gaskiya irin abin da aka yi mana ya kamata mutanen nan su canza tunanin su, diba su gani shin abin nan tsaro.
To da fatan dai ba tangarda za mu fara samu da layukan da suke kiran mu ba. Nijar kenan, Malam Sule kira yake batu kan cewa hukumomi su tashi tsaye su ga cewa an tabbatar da tsaro. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6-5-5. Yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke bukata ku yi tsokaci a kai. Ga kira mun samu daga Katsina. Na Katsina, kana tare da mu? Hello, na Katsina. Oh, to ina ga kaman shi ma layin nashi ya katse. Kada ku manta lambar da za ka kira ita ce 202-205-6-5-5. Kada kuma a manta, za a sa ɗaya wato alamar ƙari, sai a sa ɗaya sai a jero lambar. Bari mu saki komawa jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar, da aka fi sani da suna Malam cikin kare ƙaramar kumar Kudo.
To muna jinka Malam Abubakar.
Yawwa, ni yau ina so ni ka kuka na ga ainihin gwamnatin na jihar Kaduna. Dan Allah, muna ainihin barin hanya daga Bintu zuwa ta shigo cikin kare ta shige na Hadi mai zamu. Dan Allah, muna
Malam Abubakar, da fatan za ka mana afuwa, an ɗaga mana hannu lokaci. Muna godiya ga dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ba da ra'ayinsu. Albarkacin watan azumin watan Ramadana, ga yadda azumin ke tasiri a rayuwar masu yin shi.
Sunana Manu Fosta Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri, kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi, a yi murna. Babban abin da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da anguwanmu, da sahu ɗaya muke a masallacinmu, amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim, kuma majority matasa ne suke cike da ita. Sannan kuma in ka lura, kowa hankalin shi ya natsu wuri guda, yana rike da casbi, ana nan ana dai an koma ga Allah. Amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa, dan Allah su ji tsoron Allah, su tabbatar cewa wannan watan azumi ne, su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah. Ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne. Kaga yanzu yadda suke yi, suna tonton ne yan gwarin nan. Sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan, sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi. To suna yin tonton ne, in har sun daina wannan su sun hada kai guri guda su kaya zai zo mana da sauki, sannan kuma su shugabannin su masu ba su kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah, ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen. So inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka, don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci. To ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala, su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To yanzu kuma sai Shehi Murin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yakin da ake yi da ƴan kungiyar ISIS yana zafafa, inji sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a hira da gidan talabijin na CBS. Mattis ya ce faɗan da Amurka ke jagoranta kan ƴan ISIS yanzu ya tashi daga koran ƴan kungiyar daga wannan wuri zuwa wancan wurin, ya koma na halaka ƴan ta'addan inda ake koran su baki daya, a zagaye su kuma a halaka su. Manufarmu ita ce kada mayaka ƴan kasashen waje su rayu su samu sukunin koma kasashen su a Afrika ta arewa da Turai, ko kuma Amurka ko Asia ko kuma Afrika, inji Secretary Mattis. Ya ci gaba da cewa ba za mu kyale su yin haka ba, za mu ja musu birki a nan mu kuma wargaza wannan daular tasu. Secretary Mattis ya lura cewa a yayin da dabaru da kuma kaimin yaki da ƴan ta'addan ISIS suka sauya, ba a sauya irin ka'idojin da ake bi wajen gudanar da shi ba. Ya ce babu abin da ya canza a matsayinmu na kare rayukan mutanen da babu ruwansu a wannan fadan. Muna yin duk abin da za mu iya yi wajen kare fararen hula. Secretary Mattis ya ce babu tababa za a ga bayan ƴan kungiyar ISIS, amma ya jaddada cewa wannan yakin ba wai na sojoji kawai bane a bakin daga, yaki ne na aƙida. Za mu tabbatar da cewa mun daƙile duk hanyoyin da suke bi na ɗaukar mayaka da kuma na samun kuɗaɗen shiga. Hanya kuma da za a bi wajen tabbatar da haka shi ne ƙuntata masu da kuma korarsu daga duk wata ƙasa da ke ba su kariya ko kuma mafaka. Secretary Mattis ya ƙara da cewa duk mutumin da ya kashe mata ko yara ƙanana to tabbaci haƙiƙa ba shi da tsoron Allah a zuci. Don haka za mu yaye masa duk wani halarci da suke ƙoƙarin baiwa kansu. Secretary Mattis ya yi gargaɗin cewa ko da yake babu tababa cewa sojojin ƙawancen za su iya wargaza daular da ƴan ƙungiyar ISIS ke gani babu wanda zai iya taɓa ta. Za mu kuma sa ido akan wasu ƙungiyoyi masu kunno kai, za mu ci gaba da matsan lamba kan abokan gaba. Babu wani sukuni da muke da shi na yin sako-sako a wannan batu. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Karfe 5 na yamma saura minti 3 a nan Washington DC ga labari a takaice.
To ga takaitaccen labarin. Shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga yarjejeniyar alkinta yanayi mai dimbin tarihi ta Paris, wadda kasashen duniya suka cimma da zumma takalar irin illar da sauyin yanayin ke haddasawa. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin Faransanci da kuma Ingilishi cewa ya yi imani Trump ya yi babban kuskure. Macron ya ce a buɗe ƙofar Faransa take ga masana kimiyya da ‘yan kasuwar Amurka, yana mai gayyatar su da su koma ƙasar da zama inda za su iya yin aiki tare domin samo hanyoyin magance matsalolin yanayi da muhalli. ‘Yar wasan barkwancin Amurka Kathy Griffin ta maida martani ga sukar lamirinta da ake ci gaba da yi bayan a da ta buga wani hotonta a riƙe da wani abin da ya yi kama da hokan shugaba Donald Trump na Amurka da aka sare, tana mai zargin abin da ta kira gungun wasu tsofaffin fararen fata da ke ƙoƙarin rufe mata baki.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau, sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da June Leathers Gresham da ta haɗa mana shi wannan shiri, sai injinin mu Malam Suleiman Tarawali, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC. Assalamu alaikum.